Ibn Sani ke shekara ta 1400 da 45 wanda ya dace da 28 ga watan 10 shekara ta 2023 wannan a miladiya a cikin littafin muwadda da Allah ku dan handar sa mu gangara mu dan tafi mu rage mai karfi babu qada'in babul qada'i bi ilhaqil waladi bi abihi ne duk kun yi tafaki nan zamu tashi tayib بسم الله الرحمن الرحيم باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه أول نسخة وترواية القضاء في الأدعياء قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص أهيد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد أن ابن وليد زمع مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفيل وقال ابن أخي قد كان أهيد إلي فيه أخي فقام إليه عبد بن زمع فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان أهل إلي فيه أخي أتبع فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل wannan babi yana magana ne akan tabbatar da dangantakan a da zuwa ga ubansa saboda kama da aka gani ana samun ishtibahul ahwal wasu abuwa su dan rikice a kasa gane menene daidai to akwai yanayin da idan aka samu wasu qara'in masu karfi sai a tabbatar da dawo uban shi kawai dai babu yana magana akan ilhaqil walad bi abi dangantawa uba dan shi ko wannan kenan wannan riwayar daga Yahya ne an Malik an ibn Shahab daga Urwa ibn Zubair daga Ummul Mu'minin Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana Utba akwai wani mutum ana ce da shi Utba ibn Abi Waqqas Malik Zuhuri shi wannan ya mutu yana shirka malam Utba ibn Abi Waqqas Malik Az-Zuhri sunan shi kuma ya mutu yana kan kafirci da shirka da sauran malamai أشكين إصابة بتمي الصحابة حافظي شيء لم أرى من ذكره في الصحابة بانجوان دي كراوان متمين أتبعد النبا أشكين صحابة إمبان متون دعوة دي كشيني ابن مندى kaga in ya kira shi cikin sahabbai to kenan bai mutu akan shirka ba amma Abu Nu'aym yayi inkari mai tsanani akan Ibn Manda ya zai shigar da wannan Utba din cikin sahabbai idan baku san waye Utba ibn Abi Waqqas ba wannan mutumin shine mutumin da a yakin Uhud fa ya kariya hakurin annabi shine wanda yake kasara raba'iyatan nabi hakurin manzo Allah ba ya kare ba shi ya jefa annabi ya fasa mai baki ya kare mai hakuri haka ba shi da wani musulunci kuma idan Imam Zurqani shi ma ya bayani haka to amma dai ala ayi hal wannan mutumin a fatul bari hafizi ce muftalafun fi suhbatihi kurike yana da muhimmanci ku gane wannan case din an yi sabani akan sahabi ne ko ba sahabi wani mali hafiz a cikin isaba ya ce shi ibnu manda ne kawai ya ga ambata Abu Nu'aym kuma yayi fada kace ba haka bane wannan ba sahabi bane to akwai wasu ma da suka ambace shi an samu irin su Imam al-Askari ya ce sahabi ne wata riwaya aka ce ya taba kisan kai a Makka ya gudu ya dawo Madina da ya ga zai mutu sai ya wasiya wa dan uwansa Sa'ad shi kuma Ibn Manda daga ganin ya bar Makka ya dawo Madina sai ya dauka musulunta yayi sai ya sa shi a cikin sahabbai da ya ga yayi wasiya wa dan uwan shi amma dai malamai sun musanta haka da sauransu akwai riwayar da aka ce annabi ya yi mai mummunan addu'a da ya fasa mai bakin nan ya karya mai haƙuri ya ce insha Allah ba abinda zai hana ya mutu ba abinda zai hana shi shiga wuta in banda mutuwa ba kafiri ne ba abinda zai hana shi musulunci wannan ya shiga wutar kafirai in ba mutuwa ba wata riwaya annabi ya ce kafin shekara wannan mutumin kafin shekara sai ya mutu yana kafirci kuma hakan ya mutu kafin shekara wannan hadisi ne mursal to yanzu dai ina so ku gane yadda kissar take nana Aisha ne take cewa Utba ibn Abi Waqqas wannan Utban muke magana akan shi an gane bayaninsa ko to yayi wato wasiya shine ahida ilayya bi kaza ay awsa ilayya yayi wasiya zuwa ga dan uwansa ahida ila akhihi Sa'd bin Abi Waqqas to yanzu kuntino ko Utba ibn Abi Waqqas wancan wannan dan uwansa kuma babban sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas as-sahabi shahid ɗaya daga cikin al-ashrashul mubashirin lahum bil janna mahaifiyarsa ita ce Hamna binti Sufyan kuma ita ce uwar dan uwansa Utba Hind binti Wahab kenan to yayi wasiya zuwa ga dan uwansa yace inna ibn walidati zam'a minni Kuji wannan magana. Yace yar baiwar zam'a. Inna ibn walidati zam'a. Yar baiwar zam'a wannan yar diddat baiwar ta zam'a ne to dan nawa maniyin sa ne kenan. Kalmar walida asalinta daga maulud ne. Al-maulida. Al-maulida. To ana cewa al'ama duka ba gano me sunan yarinyar ba gaskiya da sai a fada zam'a din suna ne na wani inna ibn walidata zam'a yar baiwar ko dan baiwar zam'a dan baiwar zam'a to nawa ne akwai Abdurrahman ibn Zam'a ibn Qais al-Amiri shine dan uwan Abdu ibn Zam'a din shi wannan a zamanin Annabi aka haife shi mai da malaman sari suka fada minni ina so in ga ma dana ne fakbidhu ka karbo shi ko matar ta haifa kawai ka je karbo min nawa ne kaga su ma amajin tsoron mutum ya danganta kansa zina da yi fakbidhu ai fakbidhil walad ilaika zuwa gare ka saboda ya tabbatar cewa ba zai rayu ba zai mutu kafin lokacin a suna san iyayensu ko na banza ne kuwa kaga shi yasa har yanzu America ko Ingila ba duk dan da aka rasa ubansa aka jefa abna'u shawari ƴaƴan titi zaga nasu ne suna son su kare kuwa ai sunna kafire ne a dibi ƴaƴan banza a kula da su a koya musu tsiya je su ta barna su dadin a larabawa suna daukan ƴaƴa irin waɗannan wala'id din sai su dora musu kuɗi su rinka biyan su suna musu aiki kuma in mata ne sai a sa su rinka zina suna kawo musu kuɗi duk da aibu ne a kansu amma in iskan cikin su suna yi kamar yadda ake da awar da ta haihuwa su ma haka in sun sadu da mace kai barna da ita sai mutum yayi ta yaki akan cewa wannan matar fa ta haifa da nasa ne saboda zai mai da shi bawa wala Allah kuma zai rinka neman kuɗi da shi ko kuma ya rinka neman kuɗi da shi Allah ya sauke to yanzu dai Utba bin Abi Waqqas ya da awar wannan dan aife shi nashi ne kuma ya aika wa dan uwansa wasiya sa cewa da shi Abdu bin Zam'a sai Sa'd shine Sa'd yake cewa an yi haihuwa kenan yace huwa ibnu akhi wannan ai dan uwana ne tunda ai dan uwansa ne wancan ko to an yi haihuwan sai yace wannan dan uwana ne to yaya baiwar ta wani kuma kai dan uwanka yace yarsa ce dan sa ne eh ya je haifar nani da ita kuma wannan ba wani abu bane su a jahiliya suna yin haka din shi kuma Abdu ibn Zam'a kenan Abdu din sai ce huwa akhi dan ni ai ni wannan dan uwana ne tunda a shimfidar ubana aka haife shi طيب malamai suna cewa ana iya da awar yaro inda an yi da awa dai ita dai uwa dole ta tabbatar aina ta ne ko ko ita kan ba shakka amma uba ne ana iya samun matsala ko ya zama nasa ko kuma ya zama ba nasa ba. Alat falamma kana amul fathi akadahu sadu, shekarar fathu makka ta zo akadahu sad, sai sad ya dauke shi wa kala, sai ce huwa ibn akhi, ai dan dan uwana ne mai suna Utba. Wata riwayar falamma kana yawmul fathi ra'a sa'adun gulama, Sa'ad ya ga yaro yaga ya gane shi ta hanyar kama, kawai sai dauke shi ya kama shi yace wannan ai dan uwana ne, rabbil ka'aba, na rantse da Allah wannan dan uwana ne. Kad kana ahida ilayya fihi, ai amun wasiya ma akan shi, shi wannan yaro. To shi wannan Utba ibn Abi Waqqas, wancan wanda zai mutu din yayi wasiya, yace a karba masa da to wace jiha yayi da auren wannan dan? Zinal jahiliya, zina ce ta jahiliya. To irin wannan tsari nasu, ana danganta da zuwa ga shi wannan mutumin da yayi zina da mata bashi, to yanzu idan ya musulunta fa malam, in an danganta masa dan zuwa gare shi, za a miƙa shi zuwa gare shi, za a danganta zuwa gare shi, inda ya danganta shi zuwa gare shi din, inda babu wani dalili da zai kore wannan da'awar da yi. Wannan a wani ƙauli kenan. Yanzu muna magana ne akan danganta da'i zuwa ga waye uban shi, wancan yayi zina da shi da mata da uwar, wannan kuma bai wata sace damun aishin fudarsa ce, an ce wance bai wasa ne, mana yana kwanciya da ita shimfiɗa. To ya za a yi? Faƙama ilaihi Abdu bin Zam'a, Abdu bin Zam'a ya tashi ya miƙe. Faƙala akhi, ya ce ina, ba ɗan ɗan uwanka ba ne, ni kuma ɗan uwana ne dan baiwar matar babana ce. To Ibn Zam'a Ibn Qais al-Qurashi al-Amiri, shi wannan musulmi ne, ya musulunta ranar fatu Makka, ya yi riwaya ma daga Nana Aisha maganar auren da Annabi ya yi wa Nana Sauda, shi ya ruwaito. Wata riwaya aka ce sai ga Abdu bin Zam'a ya zo yana ta watsa turbaya a kan kansa bayan ya musulunci, ya ce inni lasafihun yau ma ahsu turaba ala ra'asi, da tuno abin da ya yi a da kafin ya musulunta, na zama wawa tun da na ce watsa ƙasa a kan kaina. Yana yi ne wai don saboda Annabi ya auri Nana Sauda, ai kun tuno Sauda binti Zam'a ko? Ai duk gidan ne. Ya ce na yi wauta, yanzu ne musulunci ya gane cewa ai alheri ne da Annabi ya auri 'yar gidansu. Ibn Abdul Bari ya ce wannan kana min sadati sahaba, yana cikin shugabanni manya a cikin sahabbai, ba ƙanana ba. Abu Nu'aym ya ce Abdu bin Zam'a Ibn al-Aswad al-Amiri shi ne ɗan uwan Nana Sauda Ummul Mu'minina, kana sharifan sayyidan min sadati sahabati. Zahabi ya ce kana nasabuhu Abu Nu'aym, kana nasabahu Abu Nu'aym min fawahima, innama huwa Ibn Zam'a Ibn Qais inta. Faqala akhi wa ibn walidati abi, yace bara bayar ba, dana dan uwana ne Musa ya ce dan ubansu daya kuma dan gidan baiwa shine Walida jariya ta babana Walida ala firashihi akan shimfidan babana aka haife shi kuma hakan to kamar ya akan shimfidan baban shi aka kun gani ita baiwar da aka yi wasiya in ta haihu dan na wane ne ai asali ta wannan din ne da aka shi yana kan asali tun da baiwar sa ne duk abin da ta haifa nasa ne ashe ta je ta yi zina na'am alwalu lil firash shi ake so a tabbatar hakula dai alwalu lil firash hakula kun gane abin da ake so a ce ba ku gane ba yawon man nasir ba gane ba ku shi ba so ku rinka cewa na'am dinnan matsala ce ta istilhaq din ne danganta da in an ce alwadul firash duk mutumin da yake da matarsa ta sunna matarsa ta sunna suna zaman aure sai ta fita waje ta je ta yi cikin da ba nasa ba har yi girma ta haifi din wannan dan fa na uban na wannan mutumin ne saboda me akan shimfidar wa aka haife shi shine iskalin yanzu shi wannan yana tafiya da yace a'a shi abdu din kenan yace dan uwana ne saboda a shimfidar ubana aka haife shi da ka da namu ne yanzu in mace ta je ta yanka wannan tsiya ta dawo aka tabbatar ba cikin ka bane kuma a ce dan nan naka ne haka yake yace walida ala firashihi fatasawaqa ila rasulullahi tunda annabi yana rayuwa a lokacin kowane ɗaya daga cikin su ya kai ƙara ya kora ɗaya daga saƙayi su ne sawaqa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama tadafa'a kenan bayan sun yi musu da jayayya sai aka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya hukunci a tsakanin su akan da'awarsu Sa'adu ya faɗi hujjojinsa ya ce ɗan ɗan uwana ne kana ahida ilayya fi amma fa bai bada wata hujja akan hanka ba ya ce kawai ni dai ya ce mai in dai ta haihu zan ɗauke masa ɗansa shi Abdu bin Zam'a bai hana shi ba saboda bai san bai da wani dalili da zai gane da gaske yake ko ba da gaske yake ba to amma shi ma sai ya kawo hujjarsa ba ce ai ba za ka dauka ba ku kula da hadisin sai ce a ai dan ai wannan yaro kam ai ni kanina ne yayi wancan ya ce dan dan uwana ne dan ya mun wasiya in zo in dauka shi kuma wannan ya ce a ni kuma kanina ne saboda dalili na ai fe shi a shimfiɗar ubana ne me haka baiwar ta ubana ne kun ga nan yayi da awar cewa me dan uwansa ne ina so ku gane ya danganta wannan da koda na zina ne zuwa gaba uban shi yace akan amma bai kawo dalilin cewa na uban bane illa kawai cewa ita baiwar ubane kowa da awaye ni dan dan uwana ne ya ce dauko masa dan ni kuma dan gidan babana ne saboda shimfiɗar ubana ka haife shi annabi ya duba hujjar kowa daga cikinsu ya yi hukunci da gaskiya yace huwa laka ya Abdu bin Zam'a dauki yaro naka ne aka yi abdu waye kenan aka bawa an bawa waye wa aka bawa cikin dan mai baiwar ma'ana wanda suke da baiwar to wancan fa da yayi da awaye ce dana shi ne na'am ba a bashi ba ya tura masa da yace dauki me yasa li'annahu ibnu amati abi saboda dan gidan baiwar uban shi ne kuma ya ta tabbata din baiwar ta uban sa ne ina fata ana fahimta ta to bari mu ji me suka ce malamai suka ce duk wanda ya gayyato wani yaro yace dan dan uwansa ne kuma fi biladil islam ne kaga fa ba uban ne yace dana bane yayan ne yace kanina ne dalil islami la yuwarisu lam yuwarisu to babu maganar gado a tsakanin su kuma ba zai zama dan dan uwan nasa ba wannan wani kauni ne cikin maganganun malamai Allah ya musu rahama to annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tafi ne akan me asali me yasa yace naka ne ya kai wannan saboda ai asali baiwar ga mijinta sai Sa'adu yace ya rasulullah ibnu akhi shi kuma wancan ya manzo Allah ga fa hujjata ai dan uwana ne mai suna Utuba dan uwan Sa'ad bin Abi Waqqas kana ahida ilayya fi ya mun wasiya cewa lalle dan sa ne yace kuma ya rasulullahi ka duba kaman yaron da shi da shi dan uwana ka duba sun yi kama to fa wa qala abdu bin zam'a yace al waladu akhi wa ibnu walidati abi ya manzon Allah wannan fada dan uwana ne ba wani makanan duba kama kona ba kuma saboda dan gidan baiwar babana ne wulida ala firashihi an haife shi akan kimfidan uban manzon Allah ya ce huwa laka a wata riwayar huwa akuka ya abdu bin zama yaro dai naka ne ko dan uwanka ne ya kai abdu bin zama abinda yace naka dauke shi wanga jayayya ba ta da amfani ya mallaka masa saboda dan baiwar baban shi kenan za shari'a hukunci za a yi aiki da shi da al-istilhaq dinnan ya alhaqa wannan da'i zuwa ga ainihin wato uban shi kuma annabi ya yadda da wannan kaga shi ana iya ilhaqin da zuwa ga uban shi a wata riwaya ta Bukhari yace huwa laka fa huwa akuka ya abdu naka ne kuma dan uwanka ne ya abdu to an samu sabani kamar da Imam Zurqani yayi bayani Allah masa rahama malaman Malikiya da wanda suka wafaka su suka ce wannan hadisin raddi ilhaqin da ga zam'a an yi ilhaqin da ga waye ga zam'a amma walam yasbut annaha waladat minhu qabla dhalika babu dalilin da ya tabbatar cewa ta taba haifa masa da kafin wannan lokaci. Yan hanafiya suka ce raddi ne akan ku, لانه الحقه بزمته ولم يذكر انه اعترف بوطئها. اما ان ان الحاقين سدزمه اما اي با امتا cewa ya tabbata ya sadu da ita ba. To amsa shine sai dai a ce to ai dole shi ya san cewa wannan ya sadu da ita, dole sun kwanta a shimfida, ya za a gane maniyin na wannan ne ko na wannan ne. To annabi zai warware mana wannan matsala ta yadda ce kuma kallon sallallahu alaihi wasallam alwaladu lil firash, kawai ku rike ka'ida duk nan da aka haife shi na shimfida ne. Mana duk matar da take da aure kaga tana da shimfida, in ta je ta yi zina in ba a samu wani abu ingantacce tabbatacce ba, in dai a ce musu ne da jayayya, to kawai a kashe zance da na shimfida ne. Wannan shine hadarin namiji ya kuskura ya bar matarsa tana wasa ko tana bin maza. A riwayar Bukhari shi kan karama ya kawo alwaladu li sahibil firashi, muna magana ne akan danganta dafa ga mutum. Ku daliban ilimi ne kuna karatu, wani zai iya zuwa ya ce matarsa ta je ta haihu amma shi wallahi bai yadda da wannan dan ba, ba na shi bane. Kai dai a matsayinka na mai fatawa abinda zaka fara fada alwaladu lil firash, kawai da na shimfida ba matarka bane, eh to dana ka ne. In akwai wani jawabi kuma aje gaba, aje a da bincikowa, saboda wallahi malam ni ba zan iya gaya muku adadin sau nawa mata suna kira na ba sai mutum ya ce tana ta kuka, kawai mijinta ya ce shi fa wannan yaron ma bai yarda da shi ba. Wallahi malam in ya tashi yanka mata tsiya sai ce bai yarda da shi ba, kun saboda tsabar jahiliya har aure mutuwa yake haka. Wallahi bai yarda da shi kuma wannan yaron bai zai shiga dona ba, kawai saboda ya kama matar tana waya da wani ko tana wani iskanci ko na makamancin wannan. To yanzu Allah ya kawo abubuwa na zamani da za a iya gwaje-gwaje da za a iya gane wannan ɗanka ne ko ba ɗanka ba ne. DNA ko? DNA ne ko ai? A. Ana zuwa yi wannan test ɗin, amma wasu suna cewa tabbas ne ko ba tabbas ba ne. Ke? Yana iya nuna cewa wannan ɗan naka ne ko ba naka ba. To duk lokacin da uba yayi da'awar da ba nashi bane, to a dauki wannan matar aje a gwada, ko a dauki dan aje a gwada, ko whatever abinda ake yi aje a gwada a tabbatar. Kun gane wannan? Imam an-Nawawi yace ma'anan hadisin shine idan mutum yana da mata ko baiwa to ta zama fa abin shimfidar sa, sai ta zo da 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 wani lokacin da zai iya yiwa a ce wannan dan nasa ne. Ka gane ma'anar Imam an-Nawawi? Ta zo maka da 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 ya cika watannin da ya kamata ya zama danka, ba wai ta zo maka da dan da bai cika watannin ba. Yanzu akwai case din da aka kawo min, mata mata tana ta kokarin za ta haihu duka duka auren wata uku, yace ta dame ni da nakuda da yawan zuwa awo, yace mallam ni fa ban yadda cikin nan ba. To kaga wannan ƙarin bayanin na Imam an-Nawawi alwaladu lil firash din, dole sai an duba mudda watannin da ka zauna da ita, zai iya yiwa ai ilhaqin walad din zuwa gare ka, ba wai da ka haka kawai ba. Karka ce alwaladu lil firash kawai ka rufe ido, a'a dole alwaladu lil firash zai aiki idan watannin da ka zauna da matar zai iya yiwa ta dau ciki ta same shi. Mani ba naka bane, wannan wani bincike ne na daban. Amma in aka samu muddar bata kai yayiwa a ce tana da da tana da ciki har ta haihu ba, to alwalin lil firash in bara ta aiki ba kamar da Imam an-Nawawi bayani. Kuma yace duk dan da aka same shi da wannan tsarin akwai fa gado tsakaninsa da wannan mutumin, sai dai alƙali ya zo ya fidda wata karina da dalili karara zai tabbata. Yanzu akwai kesin da aka kama mun kwanakin nan wanda gane sai zo mun fatawa cewa shi ya sa ban aure. Me ya faru? Ce wallahi yau mallam satin mu biyu da yin aure da iyali na ce ina cikin tashin hankali kai na kike da gane sai ki du ya furgice ya fita daga hayyacinsa ta TV da aure. Kace matan nan tana zuwa ta fara mun ciwoci. Kace har ina ta jin dadi ko Allah ya sa an samu rabo. Suna zuwa likita ya gwada ta aka duba ta yayyayi su je sai ta ki yarda. Yace a kije mana saboda a duba lafiyar ki za mu yi ta zama ne ba ki da lafiya kina ta amai kina ta ciwo. Yarinyar ta ki zuwa haka ne ya ɗebe ta tace to aje aka gwada ta. Ana fitowa likita yace congratulations. Mun ce ana maka murna kika masha Allah an samu rabo inji likitan shi ai not knowing cewa auren masa TV yace ina maka murna ka samu da mai wata biyu. Mutumin nan ya shiru yace masha Allah ya debo ta ta wuce ta gida yace a duba mai wata biyu ko sati biyu yace 2 months suka dade tafiya wani asibitin kai ta kuka tace ita bata yadda ba sharri ne yace to su je wani asibiti aka je aka dade duba aka gwada the same thing yace bata yadda ba yace eh shi ma gaskiya ne bai yadda ba aka je aka gwada aka samu dai iri ɗaya ne bambancin ko kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne ciki dai ya tabbata. Shine yazo yake tambaya mallam ya za a yi nace aya za a yi kuwa ai kaje ka hada mata kayanta a kori kura kawai ka mai ita gida ka loda mata gadanta da komai ka kai wa iyayenta ka ce Allah sauke kaje ka rungumi kaddara ka nemi sabon sadaki ka saki zama aure zancen ka ya kare ai ba ɗansa bane yanzu anan sai ka zo saboda kai ustaz mai wazi ne ka ce alwaladu li firash to wannan shine amfanin fiqhul hadis in ka karanta hadisi ka karanta sharhin sa da bayanin me malamai suka faɗa ga shi haka Imam Nawawi yace dole a duba mudda muddal lati yajuzu istilhaqul waladu ila abihi sai hadisin sai ai da haka annabi yace anan kaga babu wannan iskalin ai yace alwanul firash walil ahiri alhajar mazinaci kuma a aibantar da shi a kaibanta shi ma'ana ai hukunci a kansa kalmar al-ahir wato wanda yake zuwa da fajirci ana cewa ahirat bil ayn hiya ta'haru idha zanat walil ahiri ay waliz zani ahirat zanat al-ahru az-zina وللآهري وللزاني الحجر الحجر الخيبة أبن ديكي نفي تابر و لا حق له في الولد بيد حكي أكن نم كاسم يسا النبي كألا ما قسيوا تومن ذا الله ينا أي كيدو كنشن الله كاسم يسا أكوانا وكنشن ها تنده حتنا كنشن فدر مجنتا تجي تيزنا shi wanda yayi zina da ita yayi da awar cewa dan nasa ne yaya aka yi gane dan nasa ne maniyin nasa ne aka yi sani tunda wancan yana kwanciya da ita wannan ma yana kwanciya da ita kaga an samu ikhtilaf shine asali ya kamata danta ne ko ba ka bane da haka annabi alal asl alwaladu lil firash وللعاهر الحجر الحجر الخيبة انا نفهم انيسن تدن غري شي با ناسا بني saboda babu wani dalili da za a iya bashi wannan da tunda ai tana kan shimfidar wani ne wasu ka ce alhajar a tajjifan sa da duwatsu ko a watsa masa turbaya a fuskar sa ba yi da wani abu sai dai kaibantawa a wulakanta shi daga nan ne aka samu arrajmu bil hijarati kenan jifa da ainihin wato duwatsu ga mutumin da yayi zina to anan gurin kenan me zina me ya cancanta daya cancanta ko jifa to a kiss din da mace tana da mijinta tana kwanciya a gadon mijinta kuma ta je ta yi zina to da fa na miji ne shi kuma wancan me yayi aikin sa me laifin sa yayi zina za a yi masa hukuncin zina amma da nawaye namiji ah to kai kana dalili zaka ce ba da haka bane baka da wata hujja da zaka ce ba naka bane ba saboda asali matar ka ce ta je ta yi abin da ta yi tunda wata ilim ba a yi ba za a iya ganewa cikin nawaye ba kai tsaye musamman in dai ba yanzu zamani ya zo ba da za a iya bambancewa ta hanyar wannan DNA din da ake ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة سنما ذا الله يتشونا نسودة أم المؤمنين بنت زمع كنن بنت قيس الأميرية واتشي سودة ما تم ذا الله كنن وانما ذا الله يأوري تباين أنا خديجة كابن عائشة هكا الرواية أكتش كابن تأورو من ذا الله تنهان سكران ابن عمر yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ta yi tsufa da yawa tana cikin matansa tsofaffi zai sake ta ita na Sauda kenan nake magana wanda da dan uwanta ake wannan case din sai manzon Allah sai ita na Sauda sai ta ce a ba za mu rabu da kai ba ya Rasulullahi na ba da kwanan girki na gana na Aisha ta dade da musulunta tun a Makka ta yi hijira da ita da mijinta tun hijirar da aka je Habasha ta biyu kuma mijin ya mutu a can Habasha din ita na Sauda ta rasu a ƙarshen halifancin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a wata riwaya an ce ta rasu shekara ta 54 daidai hijiriya wasu suka ce ta mutu shekara ta 65 hijiriya shine ya inganta to annabi sai ya ce da ita na Sauda ihtajibi minhu ke na Sauda ki sawa yaron nan hijabi fa kamar yaya wannan yaron da aka sa masa suna Abdulrahman wannan yaron dan rigiman da aka rigima akan shi ba an mika shi ga wawa aka mika wa ha Abdu bin Zam'aku dan uwanta ne to tunda dan uwanta ne kenan ai ba aure tsakanin su muharamta ne ko tunda dan dan gidan waye dinta ne dan dan gidan dan uwanta ne dan gidan dan gidan kaninta ko wanta na'am eh haka ne kani zai zama kenan gaskiya ne kani ne to akwai aure tsakanin su to kaga abun mamaki annabi yace ki sa masa hijabi ihtajibi minhu ya Sauda lima lamma ra'a min shibahihi bi Utbata bin Abi Waqqas abun mamaki malam da aka duba yaron sai aka ga yanda ka san yankan ƙwarya da shi da wancan din da ba a danga wanda yayi zina da ita din saboda annabi ya ga akwai kama nana Aisha tace famara aha ai tunda annabi ya faɗi wannan magana ai ba a bari ma yaron nan ko da irin wasa wai ya shigo yazo gidan annabi ya gana na Sauda ba hatta laqiya Allah azza wa jalla har sai da ya mutu bai zanta ba dan bala'i wane mutum kage yanzu da misalin ya tabbata ba shubha ba damuwa ina so ku gane wani abu kaga lalle annabi ya tafi akan asali ne akwai rikicin da malam in yazo maka karasa yanda zaka yi ka tafi akan asali asali shine matan nan tana da miji alaka na gudanar tsakanin su kuma taje tayi zina wani ma yayi da awar shi yayi zina da ita to amma akwai rikici tunda ga mijinta ga zina to ya zaki ka dauke dan ka ba wani dole zaka bar shi akan asali tunda baka da wata hujja da zaka nuna cewa maniyin wancan ne ya dage din wancan annabi ya tafi akan alwaladu lil firash walil ahir alhajar mazinaci za a yi masa haji to amma abun mamaki an tabbatar da yayi zina kuma yau ga dan nan kamance ce ne ya ta isa da wancan wanda yayi zina din fa amma annabi bai ce a dauki dan a maida shi ruwan wancan ba saboda ya saba wa kaida wanda sha to ai ga dalili ai ga shi ai ga shi ai ga shi ai ga shi da sauransu to dan saboda shubha kaga nan shubha ana iya aiki da ita kenan annabi yace ihtajibi minhu ya sauda ke sauda ba ke bashi a sa masa hijabi a shiga tsakani malam kaji inda ake addini malam ai yanzu ba mu wani abin nan ma yanzu malam ga mutane ma mutun ya bar gidansa kawai kowa ma shiga shiga yake ko mata kaga tana alaka da abin nan tana abubuwa ko ina taje ka duba fa cewa ihtajibi a sa shamaki da hijabi a tsakani ba wai a bar mace wai saboda taka tsantsan nana Aisha tace a gidanmu ne ina nan nasa ido wallahi annabi bai taɓa barin yaron nan ya shiga gidansa ya ganta ba ma'a kaga ita iya sa hijabi ma ya ganta saboda shubhar ma kar ma ya shigo gidan ka gane saboda wai hanyar ma da aka samu yaron ma Imam al-Aini yace wannan fa hadisin ya ba da rikici wa malamai akan ma'anarsa akwai matsalar zamu tattauna akan ta shine al-haramu la yuharrimu al-halala wa anna az-zina la ta'thira lahu fi at-tahrim wannan ra'ayi ne na Ibn al-Majishun da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ga wata ka'ida al-haramu la yuharrimu al-halala waye gane maganar me alakar wannan ka'idar da wannan hadisi me ta haram bata haramta halal الزنا لا تأثير له في التحريم فيا إمي الحلام الحرام لا يحرم الحلال أنا مي حرام دي مي حلال أتكي نعم زنتي حرامكو halal din matarsa ce yana kunciya da ita ka kusa baka ƙara so ba na'am zina ita ce haram mallakar ɗa da wannan matar me halal yanzu dan matarka ta je ta yi zina za ta haramta maka mallakan wannan ɗan na san ba za ku iya ba da amsa da ƙarfi ba saboda daman ba a saba da haka ba amma abin haka yake to bari in juya muku kes din asali kam dan wannan mata halal ne ga uban shi ko ba halal ba ne halal ne ko to alharamu la yuharrimul halala ba ta aikata haram ba to aikata haram din da yayi da ta yi bai haramta halal din da mijinta zai mallaki wannan da ba kuma wannan zinan kaga ka nutsu kaga yayyanka ma basu gama ganewa ba gargaje ka shiga bari kammala to bari da kawo mana wani case din matsalar shigan Abdurrahman gidan Annabi idan muka tafi a wannan ka'idar cewa alharamu la yuharrimu alhalala a wata fuskar haram ba ta haramta halal haram kuji haram da halal haram ba za ta zo ta haramta maka halal ɗinka ba yanzu wannan yaro asali halal ne shiga gidan Annabi ko ba halal bane kun gane tambaya ta halal ne yaron nan shi Abdurrahman wanda aka haifa da wannan rikicin ya shiga gidan Annabi asali ko ba halal bane halal ne saboda ai dan uwan sauda ne sauda mata Annabi ko wai dan ba dan nayi dauke fa akan wannan ma'ana dan uwan sauda ne to yanzu mace dan uwanta haram ne shiga wajenta kaninta haram ne shiga wajenta yayanta haram ne shiga wajenta halal ne ko to yau kuma gashi anan haram ta haramta halal to yawwa ibnul majishi ne ce in mun tafi akan ka'idar alharamu la yuharrimu fa alhalala haram ba ta haramta halal ai wannan yaro halal ne ya shiga gidan yarsa ko kanwarsa ko to yaya aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta masa ya shiga gidan na'am yawwa to sai suka ce na farko suka ce wannan fa manzon Allah ya bada ba a sauka kan ga'idan ba manzon Allah ya bada labari ne a bisa tanzihi a bisa kiyayewa a bisa taka tsantsan a bisa ihtiyadi saboda akwai shubha yaron nan duk da an tabbatar da shi a shimfidar ubansa amma fa yayi kama da wancan mutumin ba magana dan haka ni dai ina na sauda ina ganin ki dai sa hijabi kawai to su koyin Annabi ya riga ya faɗi magana ai zance ya kare kaga ba cewa yi haramun alayki an yadkhula alayki ba ko haramun an yadkhula alayki ba to zamu ce to an samu matsala yanzu haram ta halatta halal kenan ta haram ta halal kenan to anan Annabi ya faɗa ne kawai dan wajen bada labari da kuma an tanzi kuma abu na biyu malaman fiqh suka ce na anna lirajuli an yamna amra'atahu min ru'yati akhiha kuji da kyau da namiji ango mai gida yana da daman ya hana matarsa ta ga dan uwanta in akwai wata fitina ko ta hadu da dan uwanta in akwai wata fitina yanzu yaron da aka san cewa yana neman kanwarsa ko yana neman yarsa da lalata sai mijinta yace haram ne in ga kin hadu da shi lahu zalik yana da wannan yanci saboda me karfin auren da karfin mallakar a lokacin ba za a duba janibin yan uwantakan ba za a duba janibin karfin auren da kuma gudun fitina suka ce kenan Annabi yayi amfani da wannan dama yana da dama ne a shari'a ma ko ba komai ma yace kada dan uwanki zo min gida wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i wasu malaman suka ce Annabi ya hana wannan ne saboda barin man izzari'a liqat' izzari'a ba'da hukmihi bizahir Annabi yayi hukunci da zahiri amma gudun kar ya bude kofa ta kafa ta yaduwar barna kona ba gidan kai sai ce a zahiri dai ga danan mun danka muku alwaladu lil firash hukuncin batsini kuma nana sauda a sa masa hijabi. Imam Iyad da wani ya ce kai ba fa dole bane wannan alawacin nadb ne la siya ma fi haqqi azwaji, ai an so ne kawai. To bayan matan annabi ma ba wanda ma isa ya aure su, da haka kawai an dan kwadaitar ne. Sannan kuma ana tsananta hukuncin hijabi akan matan annabi, lalle su rinka sa hijabi. Imam al-Qurtubi yayi magana yace yau me kuke ta wahala, ai wannan hadisin daidai yake da hadisin Ummu Salama da Maimuna, a hadisin afa amyawani antuma, afa amyawani antuma, makaho da ya shigo musu, makaho ne ko haka kissa take ko. Ibn Ummu Maktum ne, ai ladanin annabi ya shiga kan Maimuna da Ummu Salama, gashi ya shigo, aka ce yaya aka yi shigo, kuma ba muharrami bane. Sai suka ce ai makaho ne ya Rasulullah, in baka gane ba, kamar makaho ya shigo gidan mace mai gani, makaho ne ba daidai abinda aka ce namiji kare ya ga mace ba, to wannan makaho ne ya shigo gidan mace matar aure. Kaga kai zaka ce ba damuwa, ai makaho ne. Sai annabi yace yace Ummu Salama da Nana Maimuna, yace da ke da ita din ku makafi ne, idan shi baya ganin ku, ku ba kuna ganin sa ba, ba hukuncin ɗaya bane a shari'a, wani antuma. Imam al-Qurtubi yace ai kamar haka ne, ai da kuma inda yace wa Fatima bintu Qais, yace tafi zuwa gidan Ibn Ummu Maktum, tad'ina siyabaki indahu, kije ki kwabe kayanki a gidan shi, fa innahu la yaraki, baya ganinki. Yace fa abaha laha ma mana'ahu li azwajihi, kaga wannan ya hana matansa su su gama kahon ko. Amma wannan kuma ita Fatima bintu Qais yace karki cire kayanki a gidan wani, je ki gidan wani shine makaho, ki cire kayanki a gidan shi. To ai zai iya yiwa ta ganshi, haka ne ko ba haka bane? To kaga anan ya tsananta hukunci wa matan gidan shi, ya sauƙaƙa hukunci wa me, wa wasu mata wanda ba su ba. Yace law sabata annahu akuha ma amarha anta tajibun, ai da ya tabbata kai tsaye ba shi buha cewa dan uwanta ne, ai ba zai ce ta samu hijabi ba. Saboda me? An turo manzon Allah da silatul rahimi ya sada zumunci, yayi kaza yayi kaza da sauransu. Almuhim, wannan hadisi a ƙarshe ne abinda yake nuna mana hukuncin istinhaqin da a dauki wani da a danganta shi ga uban shi, musamman wannan rikici mata da take da miji take da aure, taje tayi lalatar zina. In an zo rikici magana da a shari'a ya ku alƙalai, tunda kitabul aqdiya muke a shari'a, alwaladu lil firashi, duk abinda za a yi da dai na wannan shimfiɗin ne. Me ma'ana alwaladu lil firashi? Wannan da fa na ubansa ne. Kun san me ake nufi na ubansa zai gaji uban shi? Kun san me ake nufi lil firashi? Inda dan yayi kuɗi, uban nan zai gaje shi a haka din. To ya za a yi? Sai a je a zane uwar tayi zina, a zane shi wancan mazinacin, walil ahiril hajar. Amma yanzu tunda akwai wani sabon hukunci na zamani da ya zo, duk lokacin da mutum yake zargin mata cewa ɗa ba nasa ba ne, akwai cases fa da yawa akai, wannan ɗan ba nasa ba ne, yana nuna ya tabbatar da matarsa mazinaciya ce. Kaga da awar zina ta tabbata akan ta, kaji ɗaya. Abu na biyu, yana nuna fa cewa shi fa duk inda aka je aka dawo, ko me ɗan nan zai zama, in ya mallaki duniya to shi fa ya ce yau ba zai fa gaji ɗan nan ba, tunda ya ce ba na shi ba ne, saboda ba za ka ci gadon ɗan da ba naka ba. Na uku, duk inda aka je aka dawo shi a wajensa shi uban, wannan ɗan fa da ya ce ba nawa ba ne, to uban yana nufin fa ɗan nan fa ba zai gaje ni ba. Duk uban da ya ce wa ɗan matarsa cewa ban yadda da wannan ɗan ba, waɗannan hukunci-hukunci guda da kawai za a bana. Yanzu haka ina da kes ɗin da wallahi malam auren ya mutu kuma tana gida, me ya faru wai da ne ta haifa kawai uban yazo yace shi bai yadda da wannan yaron ba saboda iyayen ba sa zuwa makaranta ba ra je gurin malamai a bincike ba shikenan aka yi ta fada Allah ya isa kaza kaza ka mun sharri kai kaza nace yanzu dan yana ina tace yana wajen su nace to yanzu ke kin yadda cewa ba uban sa bane tace to mallam ya zan yi to yanzu da kika yadda ba uban sa bane in yau fa ya fadi ba ba zai ci gadan shi ba sannan kuma duk fa in dan nan ya kai wani munzali yayi arziki yayi kudi ko faduwa yayi mutu ba kenan shi fa ba zai ci gadan sa ba haka ne mallam shirme ga tuhuma da aka tabbatar mata nace dole sai kin je alkali ya wanke ki ko dai a tabbatar kin yi zina kin shigo da dan da ba nashi ba ki fadi waye uban shi a je a tabbatar ko kuma ki ce wallahi dan sa ne ba a iya da ba a hakuri da wannan hukuncin mace miji ya mace shari cewa ba danta bane wai wai tai kuka wai a kashe aure ina ai ba kes din kashe aure bane bai dole sai an tabbatar mutukar dan nan yana rayi dana ka ne sai dai ka ce baka yadda da ni ba za ka aure ni ba amma dana ka ne duk radda ka mutu yana cikin yayanka to amma saboda jahilci ba ilimi malam wallahi ka ta koma tana zaune a gida da dan tana shayar da shi amma fa uban ya ce ba ruwan sa kuma bai taba kawo madara ba bai taba kawo komai ba kuma malam ba aya ba hadisi ba hujja ko ta taro Allah ya sauke assalamu alaikum na'am Na'am.
Amma ko za mu sanin da bani wannan hadisi.
Na'am.
Kaga ai a alama shi ta sama shi Allah ya ga alamar ban. Akwai alamar iya sama da wancan da aka ce dan zinan ba na wanda yake da ita.
Eh haka ne.
Amma shi sai aiki da hukuncin Allah tunda aga abin da kake wa hadisi ma wahayi ne. Da Allah kala kai hukunta. Ni hukunci da hukuncin Allah.
Gaskiya ne.
Ana dai ya shiga gidansa. Saboda yin da kamar da aka yi fata wajen kana tsayi sai.
Gaskiya ne.
Duk akwai hanyoyin warware wannan matsala. Na farko akwai li'ani. In mutum ya ci dan sa ba dan bane akwai li'ani a shari'a.
Gaskiya ne.
Na biyu in aka samu wajen bin sun cika. Ya zama ya zama nan mana ya dau ta zauna a gidan ta kai wajen nin da za a ce dan sa ne.
Na'am.
Ka ga yanzu magana a auna jinin su a tabbatar da dan ba wani sa ta wannan hanyar. Shi bai zama kamar shi ma akwai matsala akan sa misali mana hukunci da wannan ba zai bada matsala ba shi ba tunda ko a tabbatar da mu alal asr tunda ba bai fara ce na hura ta canja shari'ar Allah ba tunda nabi ma ya ga kama
gaskiya ne
din amma ya hakura da kamar tunda ga hukuncin Allah aka sallama abin da kirko kuma bazo Allah cikin
abin da dan uwa yake faɗa shine za mu rufe da shi yanzu anan gurin wannan DNA a gane wani dan wani ne ko ba nashi bane shin za mu yi hukunci da shi mu sauka daga kan hadisin nan mu tabbatar wa da dan nan wani ne uban shi iskalin shi ne ni kaina ban sallama ba amma dai za mu fita da bincika mu ji me malaman zamani suka faɗa iskalin shi ne malam ai a lokacin annabin shi wannan yaron jaririn kar ku manta ga dalilai kamar haka wanda fa yayi zina da ita matar shine fa kafin ya mutu ba yace in wance baiwar wani ta haihu ku da komun dana na nawa ne yayi da'awa cewa dan sa ne ya fasan cewa tana da miji da yake kwanciya da ita a shimfida ka ji daya abu na biyu abun mamaki da aka zo aka haifi dan kuma sai aka ga iri ɗaya ne da na shi wannan mutumin dai wanda ya da'awa kaji biyu amma duk da haka annabi bai ce dan nasa bane sai annabi ya tafi akan asali duk mutumin da ya auri mace wannan ana kare mutuncin mata da saboda matsalar dangantaka ustaz da zarar an samu lalacewar dangi wani ba a san ubansa ba ko wani dan shege ne da ake faɗa an samu matsala sai annabi ya ce alal asli alwaladu lil firash da dan shimfida ne kawai waye ya mallaki mata a shimfida wani dan haka da za mu danganta shi gare ka ne zai ci gadan ka zaka ci gadan sa kaji daya to yanzu matsalar zina ya za a yi sai ai mata zina in ya tabbata in ta tabbatar tayi zina ai mata hukunci shi ma da yayin da awar yayi zina in yana raye sai ai masa hukunci kaga an yi musu hukuncin zina da kuma an tabbatar da shi ga wanda yake kan shimfida to yanzu wannan matsala ta DNA din nan wannan abin da ake gwadawa na a gane wani dan wani ne ko ba wani dan wani bane zamu iya daukan sa duk da annabi ya ga wadancan hukuncen bai aiki da su ba mu kuma mu zo mu dauki wannan gwajin computer mu dauki da mu danganta shi ga wani sab zai wahala akwai hadari tunda yana iya failing yana iya daidai yana iya ba daidai ba ah yau mallan akwai hujjar da ta wuce karewa dan nan mallan yanda kaga yankan kwariya haka yayi kama da wanda yace din nasa ne kuma karkamanta fa ubai barin ce ubai yaro mazinacin aikowa yace in ta haihu a kawo man dan nawane yayi ikirari ya tabbata amma duk da haka annabi bai tabbatar mai ba shi yasa akwai shakka kwarai akan amfani da DNA din nan wajen tabbatar da wannan hukunci sabanin abin da shari'a ta zo da shi na li'ani da sauran hukunci amma za mu dade bincika insha Allah zuwa sati mai zuwa